Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 23 ga watan Janairu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su, da farko ga kanan labarai.
Yan majalisar dattawan Amurka suna shirye-shiryen kada ƙuri'a a gobe Alhamis akan wasu buƙatu guda biyu. Hukumomin leken asirin Amurka da ke ƙoƙarin tsara ayyuka na tsawon shekaru hudu na fuskantar ƙarin ƙalubale. Hukumar zaben ƙasar Thailand mai zaman kanta ta bayyana 24 ga watan Maris a matsayin ranar da za a gudanar da zaben ƙasar na farko.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta zargi 'yan adawa da kulla maƙarƙashiyar ta da fitina a lokacin zaben watan gobe. Bayan haka, za ku ji rahoto akan kiran da ministan shari'ar jamhuriyar Nijar ya yi ga manyan da ke amfani da ƙarfinsu wajen ganin an gargama bayan Allah ba tare da wasu hujjoji ba. A ƙasar kamar kuma, za ku ji cewa mutane sama da 40,000 ne suka tsallaka zuwa Najeriya sakamakon arangamar da jami'an tsaro ke yi da 'yan awaren ƙasar. Bayan haka muna nan tafi da shirin himma wanda Abdulaziz Adil Ture ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yan majalisar dattawan Amurka suna shirye-shiryen kada ƙuri'a a gobe Alhamis akan wasu buƙatu biyu da 'yan Republican da 'yan Democrat suka gabatar daban-daban a gaban majalisar, waɗanda ke neman a kawo ƙarshen dakatar da ayyukan wasu ma'aikatan gwamnatin ƙasar. Tuni dai, 'yan jam'iyyar Democrat masu rinjaye a majalisar wakilai suka amince da dokar da za ta samar da kuɗaɗe da za a tafiyar da wasu ma'aikatan gwamnati har zuwa 8 ga watan Fabrairu, matakin da zai ba da damar a buɗe ma'aikatan gwamnati, yayin da ɓangarorin biyu za su ci gaba da muhawara kan samar da tsaro a kan iyaka Amurka. Sai dai a cikin kasafin kuɗin na 'yan jam'iyyar Democrat, babu kuɗin da shugaba Donald Trump yake bukata na gina katanga a tsakanin kan iyaka Amurka da Mexico. Amma kasafin kuɗin 'yan Republican na kunshe da bukatar da shugaba Trump yake so ta kashe dala biliyan 5.5 a kada 7 a kan katanga da kuma baiwa wasu baƙi da suka shigo Amurka ba bisa ƙa'ida ba kariya ta wani ɗan taƙaitaccen lokaci. Fadar White House ta ce shugaba Trump ya shirya tattaunawa akan shirinsa na gina katanga tsakanin Amurka da Mexico a yau Laraba tare da shugabannin masu ra'ayin mazan jiya har da na jiha da kuma sauran shugabannin ƙananan hukumomi. Hukumomin leken asirin Amurka da ke ƙoƙarin tsara ayyukansu na tsawon shekaru hudu na fuskantar ƙarin ƙalubale, yayin da ake ganin ƙarin rudani a sassan duniya. A kuma daidai lokacin da tagomashin ƙasashen yammacin ke dishewa a fannin ƙere-ƙeren zamani da kuma rashin tabbas kan kuɗaɗen kashewa da hukumomin leken asiri za su yi amfani da su wajen tafiyar da gudanar da ayyukansu. Muna fuskantar ƙalubale a gida da kuma faɗin duniya baki ɗaya. Dole ne mu sauya yadda muke tafiyar da abubuwan domin kamalin zamin yadda za mu riƙa gudanar da harkokinmu ta wasu hanyoyi daban, kamar yadda sabbin tsare-tsaren tattara bayanan sirri suka nuna. Daraktan hukumar bincike Dan Cort ya faɗa wa mambobin hukumomin binciken asirin cewa a cikin wannan sauye-sauyen akwai buƙatar a riƙa faɗan gaskiya idan har ana so a kai ga ci. Hukumar zaben ƙasar Thailand mai zaman kanta ta bayyana 24 ga watan Maris a matsayin ranar da za a gudanar da zaben ƙasar na farko. tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi wa gwamnatin Prime Minister Yingluck Shinawatra a shekarar 2014. Daukan wannan mataki na zuwa ne sa'o'i kaɗan bayan da Sarki Maha Bajralongko ya amince a yi zaben. Gwamnatin sojoji na Prime Minister Prayut Chan-o-cha ta jima tana jinkirta zaben wanda a farko aka tsara za a gudanar a shekarar 2015. A baya an tsara za a gudanar da zaben ƙarshen watan Fabrairu, amma gwamnatin soji ta ce ba ta so lokacin zaben ya zo daidai da bikin naɗin sarautar Sarki Maha Bajralongko wanda aka shirya za a yi a farkon watan Mayu. Kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Wata jaridar ƙasar Australia ta ce China ta tsara wani marubuci ɗan ƙasar Australia wanda ɗan asalin ƙasar China ne da ke yawan ƙalubalantar manufofin gwamnatin China a lokacin da ya kai wata ziyara ƙasarsa ta asali. Jaridar Sydney Morning Herald ta ce jami'an tsaron sun tsare Yan Hengjun a birnin Guangzhou a ranar Juma'a da ta gabata bayan da ya sauka a filin jirgin sama tare da matarsa da 'yarta bayan da suka taso daga birnin New York. Iyalan dai sun shirya hawa wani jirgi ne da zai kai su birnin Shanghai, amma ba a bayan izinin ci gaba da tafiya ba. Wasu abokananyen ne suka fadawa ma'aikatar harkokin waje da kasuwanci ta Australia wannan lamari. Ma'aikatar ta ce yanzu haka tana neman bayani kan ɓacewar wani ɗan ƙasarta da aka ba da sanarwar cewa ba a gan shi ba, amma kuma ba ta yi ƙarin bayani ba saboda wasu dalilai na sirri. Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya isa birnin Moscow domin tattaunawa da takwaran aikinsa na ƙasar Rasha Vladimir Putin. Ziyarar tasa na zuwa ne a daidai lokacin da sojojin Turkiya suke shirin ƙaddamar da wani hari akan mayakan Kurdawa na YPG da ke Siriya. A makon da ya gabata, Erdogan ya rubuta a cikin jaridar Rasha Daily Kommersant cewa ba za su nemi shawara daga wurin kowa ba kan yadda za su yi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda waɗanda ayyukansu suka jefa al'ummar cikin mawuyacin hali na tsawon sama da shekaru 30. Gwamnatin Turkiyya ta ɗauki ƙungiyar YPG da jam'iyyar siyasa ta YPD a matsayin 'yan ta'adda da suke ta da ƙayar baya a cikin ƙasar Turkiyya. Gwamnatin Turkiyya da Rasha suna goyon bayan ɓangarorin da ke adawa da juna a yaƙin basasar da ake yi a Siriya, lamarin da ya kai ga Turkiyya ta harbo wani jirgin yaƙin Rasha a shekarar 2015. Tun kuma daga lokacin ne shugabannin biyu suke ci gaba da ƙara haɗa kansu a ƙoƙarinsu na kawo ƙarshen rikicin ƙasar ta Siriya.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da batun siyasa. A yayin da zaben watan gobe ke karatowa a Najeriya, ministan yada labaran kasar Lai Muhammad ya zargi 'yan adawa da shirin tada zaune tsaye a lokacin zaben. Sai dai 'yan adawar sun ce ba su san da wannan zancen ba. Ga Nasiru Adamu El-Hikaya da ƙarin bayani.
Gwamnatin Najeriya ta zargin cewa 'yan adawa na kulle-kullanta da fitina a lokacin babban zaben watan gobe, musamman ma a jihohin Arewa goma da hakan ya hada da shigo da tsagero daga jamhuriyar Nijar.
That we have credible intelligence that armed bandits and Boko Haram insurgents have been mobilized to engage in massive attacks and other acts of violence.
Ministan labaru Lai Muhammad ya bayyana zargin da nuna 'yan adawa sun haɗa kai da 'yan Boko Haram da sauran 'yan ta'adda, inda za su ma kai hari kan wasu gwamnoni baya ga shigo da makamai daga ƙetare. Kuma ya ce gwamnatin tana da cikakkiyar hujja, ba wai ƙorafi na haka kawai take yi ba. Jam'iyyar APC a nata ɓangaren ba ta musanta wannan matsayi na sashenta na zartarwa ba, inda ta ce aikin jami'an tsaro ne su bankaɗo masu tada zaune tsaye ko masu sanya haka. Mataimakin shugaban jam'iyyar Sanata Lawali Shu'aibu da ke kula da jihohin Arewa ya bayyana matsayin jam'iyyar da hakan ke nuna mubaya'a ko mara baya ga matsayar gwamnati.
duk wanda ke da kullakulle ai akwai a jama'an tsaro mu ba mu iya tashi tsaye mu je mu hana mutunta da hankali amma in har su jami'an tsaro suka ji sai su bincika in kuma suka zo bincika ba wai za su yi amfani da wai saboda mu ne rike da gwamnati mu muka yi magana ba a'a za su yi aikin su su yi binciken su na gaskiya duk wanda aka gaza tashi da hankali in ya cancanta a hukunta shi in kuma abin da yayi za a tsawanta mashi ne sai a tsawata mashi mu dai abin da muke so a yi zabe cikin kwanciyar hankali
dai wannan mazargin da Obasanjo ya ce ita wannan gwamnatin tamkarta a bace ce wajen murƙushe yan adawa kuna jayayya da wannan maganar kinan
to ashe Obasanjo lokacin Goodluck Jonathan me yace game da Buhari ce ai babu irin shi babu wanda zai ceci kasar nan kamar Buhari ko
babban jami'ar adawa ta PDP ta yi watsi da zargin da nuna gwamnatin ta gaza cika alƙawarin murƙushe Boko Haram da haka take fakewa da irin wannan zargi sakataren jami'ar na kasa sanata Umar Tsauri ya maida martani yana mai cewa duk rigimar tsaro na hannun masu mulki ne
Allah ya ji kasa ni Abacha ya ce idan gazetar zoma ta farkula ta wuce kawa 72 to gwamnatin da hannu a ciki wannan abun da ake aikaman wasan ya aka fara shi amma gashi wankin hula na so ya kai gwamnatin Najeriya dare kamar yadda ta faɗi shine akwai iyawa wanda baya iyawa ɗan kasa shi kunya za a ji to bai kamata mu yi ta magana security ba a yanzu don kowa na ji a jikin shi satin da ya wuce gwamnan Katsina ya hito kuru-kuru ya ce shi kanshi ana aika mashi to idan gwamnati sai ana aika mashi to kuma ke da tsaro kenan amma ai da ce abin da kace mu tsaro ya inganta a kasa ko ina an yi kaza to yanzu da can karshen tsaron a North East yake to yanzu har kai gidanka sai dai Allah ya tsare ka
yanzu a tana tsohon shugaba Jonathan a littafin tarihin jagorancinsa ya ce cikin zargin da aka yi masa lokacin yana mulki akwai kirkiro Boko Haram da rage yawan jama'ar arewa da ya nuna da ya kamata a gabayin 'yan ta'addan tun da yanzu ba shi ke kan karagar mulki ba Nasiru Adamalai kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya.
Nasiru Adamu ɗan Hikaya. To yanzu kuma za mu tsallaka jamhuriyar Niger inda ministan shari'a kasar ya ja hankalin manyan jami'an da ke amfani da matsayinsu don kulle mutane a gidan yari ba tare da wata kwakwarar hujja ba sakamakon lura da irin yadda wannan mummunar ɗabi'a ke kokarin samun wurin zama a kasar. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Mani Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yawaitar koke-koken jama'a akan ɗabi'ar galkame bayan Allah a kurkuku da nufin huta takaici saboda bugun gaba irin na waɗanda ke rike da babban mukamin hukuma yasa ministan shari'ar Nishar Mur Ahmadu aike takardar jan hankula ga alƙalan da ke shigar da ƙara da sunan hukuma wato procurer akan buƙatar ɗaukar matakan murƙushe wannan sabuwar ɗabi'a da ke ƙoƙarin samun gindin zama. Sakataren ƙungiyar alƙalan shari'a ta Saman Nuhu Abubakar ya yi ƙarin haske a kai.
Namu gani ya yi bayani ne bisa kan wasu koke-koke da mutane suke yawan yi wanda suka kwatanta da harkokin da bai kamata ba hukunta mutum ta hanyar laifi na saba ma dokokin ƙasa. Maluma masu karɓar da ƙara ko shigar da ƙara suna amfani da damar da doka ta ba su suna kuce kama gona da iri shi ne ya tunatar da su. Yan musu jan hankali, yan musu jan kunne.
Ja in sha akan maganar bashi a tsakanin wanda ya ci bashi da wanda ya bayar na daga cikin matsalolin da suka fi zama silar aika mutane kurkuku a 'yan shekarun nan a nan Nijar. Lamarin da Jori Ibrahim na kungiyar Alternative Espace Citoyen ke dangantawa da raunin wasu ɓatagarin ma'aikatan hukuma.
Tun 1966 aka shigo wani ƙuduri wanda a shahin shi na 11 shine ya ce ba kasashe dukkan wanda suka amince da wannan yarjejeniyar ya haramta gare su dalilin bashi a sa mutum gidan kaso in ya zama na ya kasa biyan bashin da ake fin shi amma wannan bai bada daman ba na mutum yana iya dauka bashi ya zama shi saboda akwai hanyoyi waɗanda doka ta bada ba na zuwa gidan kaso bane amma ana diba in yana da arzikin kiya ne yayi akwai hanyar da ake bi a kwaci arzikin shi a biya a saida ma in ya zo haka a biya mai bashi bashin shi gidan kaso ne ba a zuwa dalilin bashi kuma wannan abubuwa lalle an san da abu ne da ke wakana a cikin kasar mutum ne tunda mutane in kana da matsayi na iko wani bi abin da ma bai taka kara karya ba ana amfani da iko na zandarma ne police ne ko zuzu ne ko wani su sai ga an kama an ci a dai ka arhe alhali abu ne wanda doka ta haramtar da shi
kundin tsarin mulkin jamhuriyar Niger ya bayyana cewa dukkan 'yan Niger matsayinsu daya a gaban shari'a dalili kenan da masanan doka ke ganin ya zama wajibi hukunci ya hau kan dukkan wanda aka tabbatar an same shi da aikata ba daidai ba
babu wani mahaluki wanda ya shi ƙarhin doka. Haka ne tsarin etado droit. Ko su kansu malumin shari'a masu yanke shari'a, doka ta ba da dama ga wanda suke ƙarƙashin su kamar president, president na zauren shari'a. In suka ga kamar wani abu da suke yi wanda bai dace ba, doka ta ba su dama su musu jan hankali. Kuma doka ta ba da dama malumin shari'a. In yayi lahani ana mishi hukunci.
Wani binciken jin ra'ayin jama'a da hukumomin Nijar suka gudanar a shekarar 2012 yayi nuni da cewa kusan kashi 70 daga cikin 100 na 'yan kasar ba su gamsu da yadda abubuwan ke gudana a mashara'antu na zamani ba. Mafari kenan da aka shirya wani taron da ake kira Etage Nero de la Justice, inda aka tantauna hanyoyin warware matsalolin da ke hana ruwa gudu a kotuna. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Alkali nura da duniya, shari'a yo tana sarata, kowa da takara da tai aji. E an yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa.
Madalla a gaida Sule Mummuni Barma daga Nijar. Yanzu kuma za mu je kasar Kamaru. Mazauna bangaren 'yan awari sama da 40,000 ne suka tsallaka zuwa Najeriya domin gujewa rikicin da ke faruwa tsakanin masu tayar da ƙayar baya da jami'an tsaro. Wakilin murya Amurka Muhammad Awal Garba ya aiko mana da wannan rahoton.
A bangaren 'yan awarin kasar jamhuriyar Kamaru, sama da mutane miliyan 4 ne suke cikin halin yasu tun shekaru 2 da suka gabata ne dai ake dauki ba daɗi tsakanin masta da ƙayar baya da kuma gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru domin suna buƙatar ballewa daga kasar. Wannan al'amarin ya kai ga mazauna wannan bangaren sama da 40,000 yin gudun hijira zuwa kasar tarayyar Najeriya domin tsira da rayuwarsu, kamar yadda ƙungiyar agaji ta Amnesty International ta tabbatar. Na tambayi Alhaji Abdulkarim mazauni ne a binnin Baminda ko ya suke ji da wannan hali da ake ciki.
Abin da ya kamata a yi, ya kamata a sake kowa da kowa da aka kama shi sabila wannan abin, kuma a sama cire sojojin nan a gina mutane gida su dawo a zauna a yi magana. Don yanzu don an zo an ba ma wani ma ko katifa ko an zo an gina masa daki, sojoji aka ce jiya ma sun kona wani gida, yanzu ma aka ce sun kashe mutane a ta wani ƙauye ta can. To kaga abin ana tafiya ne a je gaba da baya. Abin da ya kamata a yi, a sake kowa da kowa a zauna a yi magana, a cire sojoji shi ne fi. To ai su dama daukan madamin da suka yi ba sun dauka bane su tsare kansu. Gwamnati ne za ta fara ta cire sojoji, sannan mu gani ko waɗannan za su soro suna kashe mutane. Don su kan sun dauka ne su tsare kansu, sun soma dama su kan dama suna nan ba bindiga ba komai, suna protest ne. To aka zo kuma yanzu aka soma kashe su, kuma suka dauki bindiga. To kuma kaga bayan da za a yi kana yaki da mutum ka ce masa sai aje bindiga kai kana da naka, ba zai yiwu ba. Dan wannan kam ba abin nan shi bane, ko duk inda yace zai zauna ga sana duniyar nan ai da yana da raƙin wannan. To shi dama ya ce shi ba ɗan garin Kamaru ba ne. Sake shi na abu mai kyau ne, amma sake kowa da kowa. In aka sake su kam, to zanga-zanga kan za a tsayar kaɗan. In suka dawo shi a zauna kuma a yi magana, a nan za a samu zaman lafiya katakar.
Alhaji Dr. Musa Useni shi kuma ɗan ƙungiyar wato haƙƙin bil'adama ne na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ga abin da ya labarta mini.
To a gaskiya al'amari abubuwan din dai har yanzu suna da tabarbarewa. Ko da yake mutane a yanzu dai abin da za a iya faɗa game da farar hula, gaskiya al'amari cikin awarin sun fi yin ta'addanci a gaskiya al'amari. Saboda kaga a nan kwana biyun nan kawai a masamammar shashin babanki da sauransu suna ta wato kidnap, suna ta ɗaɗɗaukan mutane, suna tafiya da su gidan daji su, suna kwace musu dukiya da sauransu. To kaga wannan matsala ne da dama. Kuma da wani kira da muka yi ta hanyar farar hula ga gwamnati da cewa ita ma ta sa lura saboda maganar cin zarafi, wannan su ne abubuwan da muke yi a ciki. Amma gaskiya al'amari sai a ware a yanzu dai muna ganin su ne suka fi ciki na game da wato harkar Norway da Sarway. Daga cikin hanyoyin da muke yi, muna ta yi maganganu da gwamnati Kamaru. Kasan kwanan nan an samu canjin gwamnati, muna tsammanin cewa yana daga cikin wato amsa kiran da aka yi shi ne a samu canji. To wayannan su ne abubuwan da suke nuna mana da kamar alamar cewa za a kawo canji saboda sabon tafiya da gwamnatin Kamaru ta kawo.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 10:19. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Himma bata garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ɗan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Alasan Halilu na asalin ƙasar Niger, mazaunin garin Porjanti dake ƙasar Gabon. Kasariya ku zaga kuna da iyalanku a nan Gabon koko suna can a gida kamar kai kace ka bar iyalanka sana a Agulum a can ƙasar Niger.
To lalle hakika aksarin ɗan Niger wanda ke zuwa nan akwai masu samun suna wuce a ƙasashen Turai amma ba ƙwarai ba. Amma wasu daga nan ne kamar mu dai alhamdulillah suna samun iyakacin da buƙatoto su suna koma muhallinsu. Muna koma muhallinmu shekara ɗaya ne kai nan mu koma gida mu yi shekara ɗaya ko mu yi shekara biyu ne mu koma gida mu zo mu yi shekara ɗaya mu dawo. Wannan ya hiya mana sauki yadda da sahiya nesa muke gani ina gani.
To matan kuke bari can gida su ba sa da ba su kamar nuna rashin nuna damuwa kamar kun mance da su wajen wata takwas wata tara.
Eh lalle nan akwai matsala akwai mushkila kaɗan ko ba sai ba kaɗan ba. Saboda dai akwai ana shan bamban ƙwarai. Daga matan ne akwai wasu suna iya hankulin zaman mu nan shekara biyu shekara uku idan mun kula da komai nasu suna can suna iya hankulin mu lalle hakikan akwai su wanda Allah tuha ma asiri haka suna iya hankulin mu har shekara biyar ma. To amma wata akwai wasu kuma daga kazin shekara watan nan biyu uku hudu biyar za su ce maka wani ka sai da zaka daina ko in ji wajenka ko kuma ka taho wasu daga shekara ɗaya za su daina maka salho su ce maka wani ko ka turo ne kuɗi in je wajen ka eh domin haka Allah ke sabar Allah. To amma kuma in ba haka bai samu ba ha sai a ɗaya hankuri in an samu hatsari kuma a cikin wannan abu sai da dai duka a san yadda za a yi a gyara ko kuma a warware.
To malam Halilu ganinka ya kamata mutum ya bar ma iyalan shi mata shi da ɗiyan shi shekara biyar bai je ganin su ba kuma a cikin
bai kamata ba.
To wani kira gare ka wanda suka ba iyalan su kuma yanzu suna sauraron mu da suke a gida a can kauyuka suna sauraron hira da muka yi tare da kai.
Lalle dai malam adali toro abinda nake so in katanta muku yake in katanta ma dan yan uwa dangi ayi hattara a rage ni dai ban taba yi haka ba. Misali ba zan zaɓa kai na bane in ce ni zan taba yi ba dai in ce zan taba yan uwa dangi duk saboda Allah zan hattara a duk da bibiyar irin wannan a sayar da za a yi a zan sanin yadda za a yi ana barin ainihin iyali a cikin wani lokaci a zan koma kuma ga iyali kamar yadda Allah ya ce ga lokacin ƙalilan da wanda Allah ya tura mana na je a koma wajen iyali.
A takaice yanzu a shekara guda in kun je kun fara bida kamar mutum na iya samun jika haka dubu nawa haka na dala.
To a nan cikin yan bida akwai wanda ake ɗauka aiki a nan ƙasar Gabon akwai wanda ake ɗauka jika 100 wata wasu a ɗauka sai jika 80 wata
kenan jika kenan dala 200 kenan na Amurka.
To akwai kuma ainihin wanda adda wuraren su na aiki shi kuma wannan wani abu ne daban suna da wuraren su na aiki kamar wanda yake da kantin shi ko kuma yana da wurin shi na ma'aikatar shi ta nama ko kuma yana da wani wurin shi na ɗinki an wannan duka wani daɗa wani abu ne mai ƙoƙa daban wanda ake tafi ma ana samun iyakacin gargado alhamdulillah.
To aksariyar wanda ke zuwa can a Gabon biɗa matasa ne latira ne tsofi ne koko mai zaka ce?
To lalle dai hakikan mu a Niger ba mu saba hita mu bar Niger kwanmu da kwarkwatan mu ba dama. Mu matasa ke hita ne Niger wajen neman kuɗi kuma da lokaci ya yi na bazara ɗin nan wanda duk aka sa kamar mu nan ba wanda aka sa sun turai ba sai a kai gida a je a yi noma a dawo. Kamar mu nan ko da shika dai nan yana biyu yana da tsada zuwa gida. Ba duk mu sai ai haka amma shekara ɗaya shekara biyu muna koma saboda Allah muna koma.
A yanzu kuna da kungiya mai kula da wata kuna da kungiya a nan Gabon wadda ta hada da ƴan Niger wanda suke ku hada kanku da juna domin taimakama juna tsakanin ku?
Lalle hakikan an soma amma a can da babu amma yanzu an soma akwai kungiyoyi wanda aka tattaha wuri-wuri wanda suke anguwa-anguwa nan kuma mun a gon muna da akwai yadda muke mun kafa da wanda har can ga gidan jiyar akwai ta wanda ana buƙatar duk wani abu ana yi garan hanya ne na lafi ne duk abin da kamata muna taimaka ayi shi da kai tsaye insha Allah.
Allah san Halilu lokaci ya daga mana hannu a cikin shiri na gaba ka ci gaba da mana wannan bayani masu sauraro a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin shin ci gaba da wannan tattaunawa da bakon namu Allah san Halilu dan asalin kasar Niger mazaunin garin Porjanti dake kasar Gabon ni Abdul Aziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
da da busa he ta karin
gahin kuma da Allah gaida Abdul Aziz Adili Toro yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga wurin Aminu Adamu Malamadura a jihar Jigawa inda ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka don Allah ku bani dama na yi kira ga tsohon shugaban kasa Chief Olusegun Obasanjo da ya kamata ya sani talakawan Najeriya fa yanzu sun dawo daga rakiyarsa domin sun gane ciwon hasada ne ke damun sa Sakonmu na gaba kuma ya fito daga wurin Abubakar Kawu Girgir inda ya ce to hakika sake ballar cutar lassa a kasar mu Najeriya a daidai wannan lokacin da yanayin zabe ke danno kai wani babban abin jimani da firgitawa ne a don haka muna kira ga gwamnatin Najeriya da kuma hukumomin lafiya da su tashi tsaye domin murkushe wannan cuta baki daya a kasar mu sai kuma sakon lawansani na Kawu Daura inda yace ina kira ga kungiyar kwadugo ta Najeriya cewa ta hakuri da naira 27,000 a matsayin mafi karancin albashin ma'aikata da gwamnonin jihohin Najeriya suka ce za su biya domin kada a shiga halin da zai zama mai da hannun agogo baya sai kuma sako daga wurin Sade Sa'idu Daura inda yace muna kira ga malaman addinai a daidai wannan lokacin da muke dab da babban zabe ya kamata ku yi kira ga mabiyanku akan su guji duk wani abin da zai iya tada hankali a lokacin zabe koma bayan shi sakonmu na ƙarshe a yau ya fito daga wurin Hassan Dogo Batsari inda yace Assalamu alaikum VOA Hausa don Allah ku bamu dama mu jawo hankalin yan siyasar jihar mu ta Katsina masu yin zagi ko tsinuwa ga shugabanni ya kamata mu yi ma kanmu kiyamun laili
to kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya
labaran a takeice yan majalisar dattawan Amurka suna shirye-shiryen kada ƙuri'a a gobe Alhamis akan wasu buƙatu biyu da ƴan Republican da ƴan Democrat suka gabatar daban-daban a gaban majalisar waɗanda ke neman a kawo ƙarshen dakatar da ayyukan wasu ma'aikatan gwamnatin ƙasar hukumomin leƙen asirin Amurka da ke ƙoƙarin tsara ayyukansu na tsawon shekaru huɗu na fuskantar ƙarin ƙalubale yayin da ake ganin ƙarin rudani a sassan duniya hukumar zaben ƙasar Thailand mai zaman kanta ta bayyana 24 ga watan Maris a matsayin ranar da za a gudanar da zaben ƙasar na farko tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi na gwamnatin Prime Minister Yingluck Shinawatra a shekarar 2014
Kuma sauraro a nan zamu da sa'aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da Bada Umarni da engineer mu Mr. Chang. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.